أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah, muna kuma yabo gare shi da ya sare mana haduwa a wannan masallaci na masallacin galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa, a wannan yini na talata 13 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne 4 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. A zaman mu na 13, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله ملوككين عونا آيوي قدابي تستن لهدو تستن لبيان أسورة النساء أسياك لي بيان واجب كربر حكمتي دميكا ko kai kara da zuwa hukunci zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar Allah, da hani akan aje wurin duk shari'ar da ba ta Allah ba. To a wannan siyakin Allah madaukake yake karrara mana cewa ma arsalna min rasulin, bamu aiko wani manzo ba. Asali kamar a ce ne wa ma arsalna rasulan, min din ana sa ta domin ƙara wato tabbatar da kuma zurfafa shi korewar, ya zama korewar ta tabbata cewa babu wani ɓangare na abinda zai iya shiga ƙarƙashin wannan suna na rasul da zai fita daga ciki. Ma'ana duk wanda ya cancanci a kira shi manzo, wanda ya tabbata manzo ne na Allah, to Allah ya ce ba mu aiko shi ba illa li yuta'a, sai don a yi masa da'a. To kun ji, babu wani manzo da Allah ya aiko sai face ya aiko shi ne don a yi masa da'a. Nan haka za ka fassara don a yi masa da'a. Lamun irin wannan ana ce mata lamun mai ta ta'alili, yawwa lamun ce ta ta'alili, kuma tana bayanin sababi meye dalilin da yasa Allah ya aiko manzanni shine ai musu da'a. shi yasa wannan lamun ba ta sayrura ba sai ta aqiba da take magana kamar abin da ya shafi a kaddara duk da akwai ma'anar hakan a ciki yawa amma in abu ya faru to shine za a yi wancan zance amma asali abinda ake so a faɗa anan shine abinda Allah ya yarda da shi yayi umarni da shi kuma zai ba da lada a kai da iradarsa shar'iyya shine duk manzo to a bi shi wato kamar yadda ya faɗa ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi yasa malami suke cewa can tabbatar da la ilaha illallah nan kuma tabbatar da muhammadur rasulullah وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إثبات العبودية لله ننكما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إثبات تبتد رسالة لكما داء من ذا الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله بإذن الله أي بإذن الله كوني كشرعي shar'i ko yawa in kuma ya riga ya auku duka kauni da shar'i da duk yana zai iya daukar wannan walau annahum idzalam Allah ya ce inda a ce yayin da suka zalunci zalamu anfusahum yayin da suka zalunci kawunan su suka aikata abin da ba daidai ba ja'uka da sun zo zuwa gare ka فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ كُمَا سَنِيمُ غَافَرَ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ كُمَا مَنْ زَنْ وَتُو مَنْ زَنْ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنِيمُ مُسُو غَافَرَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا لَا سَنْسَامُوا اللَّهِ أَمَا سَعِيمُ مِنْ يَوَنْ كَرِبَ التُّوبَ كُمَا سَنَّمْ مِنْ يَوَنْ رَحَمَ لِجِنْكَي ma'ana da Allah ya karbi tubansu kuma da Allah ya ji kansu yayin da suka yi wancan abu da ba daidai ba da sun zo wurinka suka nemi Allah ya gafarta musu su roki Allah su din kuma manzo shi ma ya roƙa musu gafara to da Allah ya yafe musu fala wa rabbika Allah ce na rantsa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su zama masu imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun hukuntar da kai ma'ana sun yadda sun amince kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum dangane da abinda ya auku a tsakaninsu thumma sannan bayan sun kawo hukunci ya zama la yajiduna fi anfusihim harajan ya zama ma'ana sharadi na samun imani daya shine a kawo ma hukunci ya rasulullah na biyu ya zama a zukatansu babu wani kunci duk abinda ka yanke sun yadda mimma qadaita daga hukuncinka wa yusallimu to abu na uku shine su sallama kada a samu wato wata damuwa kuma su yadda da wannan hukunci su mi kauya zuwa ga wannan hukunci wannan a dunkule shine fasarar waɗannan ayoyi malam sa'adi yana cewa Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi yana bamu labari ne lafazin labari ne amma ya kunshi umarni da kwadaitarwa labari ne amma ya kunshi ne umarni da kwadaitarwa Allah ne yake fadar cewa bai aiko ni manzo ba sai dan ai masa da'a kaga wannan ai labari ne to amma me ake nufi ana nufin ana umarta ku ya ku mu'minai manzo fa ku yi masa da'a domin dama dalilin aiko shi shine ku yi masa da'a an gane abu shine ma'anar labari amma yana nufin umarni wato kwadaitarwa akan da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jawuwa zuwa ga hukuncinsa kuma yayi bayani cewa asali da gaya manufa ta farko kuma ta ƙarshe ta aiko manzanni baki ɗayansu dalilin aiko kowane manzo ba dan ya zo haka kawai ya ce shi manzo ne kuma ya faɗi ya mutu ranar mutuwarsa rayuwarsa ta ƙare shi kenan magana ta kare ba a ya zo ne a matsayin Allah ne aiko shi kuma a matsayin a karbi sako daga wurin sa kuma a bautawa Allah da umarnin da yazo da shi tilas ne ai masa da'a wannan kun ga yana nuna kamar yadda malam zai zo ya ambata mana cewa manzanni Allah ma'asumai ne ma'asumai ne eh tunda yace ai musu da mutlaq bai kawo wani sharadi ba ya nuna kenan duk abin da suka faɗa ba kuskure an gane yawa don haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi umarni baka waiwayin zaka yi ko ba zaka yi ba a'a kawai zaka yi wajibinka kai in ba haka ba ka sabawa Allah an gane abu duk zancen da muke a wannan kwanakin a wannan siyasin duk wannan abin yake so ya tabbata sannan malai ya ci gaba da cewa matuƙa da gaya ko dalilin sababin aiko manzanni shine su zama abin biyayya ma'ana abin abisu duk wanda aka aiko musu manzanni din nan wajibi su jawo zuwa gare su a cikin dukkan al'amuran da suka umarce su ko umarnin da suka yi musu ko kuma abin da suka hana su wannan shine dalilin aiko manzanni duk abinda Allah ko in ce duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na umarni to abi shi ko ya saba wa san ranka ko ya saba wa al'adun garinku ya saba wa al'adun inda kake zaune da gargajiyar garinku da unguwarku da fadar wani da fadar wani ko ya saba manzon Allah da abi sai a aje al'adar da aka saba rayuwa a kanta idan aka ce ga maganar manzon Allah sun to ta rushe al'adar kowa da umarnin kowa indai sun yi karo indai sun yi karo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wani kuma daban ko malami ko sarki ko mai unguwa ko hakimi yace kaza za a yi bayan ya saba wannan manzon Allah to manzon Allah da abi an gane wannan wannan shine fa umarnin Allah shi Allah da ya aika manzo abin da yace aike idan haka kenan wajibin duk musulmi babba ne shi ko karami yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana kan wata al'ada da ta saba wata manzon Allah to wallahi zaman sa lafiya shine ya barta yabi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wannan shine zaman lafiya sannan kuma su zama abin girmamawa irin girmamawa wanda mai biyayya yake wa wanda ake wa biyayya wannan yana nuna maka ashe duk mai biyayya yana girmama wanda yake wa biyayya haka ne to irin wannan girmamawa ban wanda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi wanda kake wa wani duk wanda kake girmama shi wajibinka in kana so ka zama mai imani girmama wanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi girmama wanda kake wa babanka tafi girmama wanda kake wa babarka tafi girmama wanda kake wa mai unguwarku da dagacinku da hakimi da sarki da gwamna da shugaban kasa da mutane duk wanda ma suke kasa da su ko da ban faɗa ba kowa ne ne girmama wanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi girmama wanda kake wa kowa a duniya wannan kuma ina jin ko su kansu wanda aka ambaci waɗannan labuzan ai wajibinsu su yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su daraja bai kamata mutum ya ji haushi ba ai an yi zancen manzon Allah ne ba kai aka ce ba a manzon Allah ai an fahimci zancen yau don haka dole ne me yasa ko a soyayya waye a cikin mu yanzu ya kai daraja sayyidina Umar amma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar da yace yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da komai sai shi kansa lokacin iya fahimtar sa kenan ya dauka mutum ya fi son kansa sama da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai ya ka canza sai ya zama ni ka fi so sama da kai kanka wannan ita ce dama fasar annabi aula bil mu'minin min anfusih daka kai kanka annabi ya fi ka matsayi a gun kanka kai to shine in ka yadda da wannan ka zama mumini to ashe kenan wajibi kowa wanda ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallama masa ya mika masa ya yarda yafi shi kuma dokar sa ita ce doka idan yana da wata doka da ya dora wa mutane sai aka ce ta saba wata annabi sallallahu alaihi wasallama to ya aje wannan doka ya daina amfani da ita yana son ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ne sara ya zama Allah subhanahu wata'ala ya karbe shi a fadarsa ranar kiyama to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna lafiya ya Allah ka sanya mu cikin mabiya kuma masoya masu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa da'a sannan yace sai ka wannan magana da na ambata dazu cewa a wannan magana aina masu litafi da kuna biyo ko kuna ganewa yawa mu yi hausar ita kadai zai taimaka mana wajen saurin fahimtar da rage mana lokaci a wannan aya tana tabbatar da cewa manzannin Allah gaba ɗayan su ma'asumai ne ba sa kuskure cikin abin da suke isarwa daga Allah da kuma cikin duk abin da suke bayarwa na umarni da kuma cikin dukkan abin da suke hanawa na hani ma'ana in manzon Allah yace qala Allahu ta'ala to babu ƙarya a ciki babu kuskure duk abin da ya isar Allah ne yace ya isar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya jama'a ku yi kaza to Allah ne yace yace ayi in manzon Allah sun ya hana wani abu yace jama'a ku daina kaza to Allah ne yace ya hana mutane babu son zuciya a abin da ya ambata in akwai wani abu na kuskure da zai iya aukuwa to a iya rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma take Allah zai masa magana cewa wannan abun baya cikin abinda muka ce ayi don haka a dakatar da shi banda shi an gane ko in ya dau wani mataki sai a ce me yasa ka dau wannan matakin kaga an masa gyara to a rayuwarsa akwai wata magana da fahimta ce ta malamai na tauhidi a dunkule daga irin waɗannan maganganun da ayoyin wanda nakan yawan nana ta muku a cikin darussa cewa dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya bayyana wa mutane khabaran aw amran aw nahyan ko labari ne ko umarni ko hani aw hukuman ko hukunci to dukkanin wannan abun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun tabbace shine abin da Allah yake nufi a bauta masa da shi ba kuskure a ciki kuskure yakan auku ne kawai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu Allah ya ce me yasa kamar gashi nan da yawa a cikin alqur'ani kuma ba wannan ba nuna rashin ladabi bane la'alla dama wani umarni bai gabata ba domin shi baya saba wa Allah sai yayi wani aiki a cikin mu'amalolin da yake da mutane sai Allah ya dakatar shi a banda wannan cikin abin da ka fahimta wannan a cire shi kar ai kaza kar a sake to wannan hukuncin shine zai zama na ƙarshe har in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan wani abu to wannan shine addinin Allah ai kuma ba ku manta wannan zancen ba to ku rike shi gamgam yawa babu kuskure a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka kawo mana bayan rasuwarsa tunda ya rasu Allah bai gyara ba bai ce akwai kuskure ba to babu wani dan adam da zai kawo maka kuskure a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karbu kun gane wannan mintan shi ma a rike shi Qur'ani ba kuskure hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbata malamai suka yi aiki a kansu suka tabbatar da wannan ya inganta eh manzon Allah ya faɗa to shi ma ba zancen ka ce masa kuskure an fahimci wannan shine abinda Allah ke nufi manzo ya faɗa kuma ya faɗa kuma wajibinmu mu yi aiki da shi in na aiki ne in na karɓa ne da gaskatawa mu gaskata Allah sa an gane to wannan shine ma'anar wannan domin malami yake cewa domin ku Allah subhanahu wataala yayi umarni ai musu da'a da'a mutlaqa da'a da ba ai mata kaidi ba ya ce abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi shi kawai yace bai ce in yayi kuskure ko in yayi daidai ko in abin nan abi shi in yayi daidai ba kada abi shi in yayi kuskure kai waye ka san annabi yayi kuskure kai waye ko baka isa ba babu mai sanin wannan sai wanda ya fi shi shine wanda ya aiko shi shine wanda ya halicce shi shine kawai zai iya gane ya san cewa nan gurin ba haka ya gaya masa ba to kuma tunda shi yanzu baya nan yanzu muna karanta ayoyi ne muna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da muka samu ya ce to gaskiya ne babu kuskure a ciki falau inda a ce a cewa su falawla annahum ma'sum inda a ce su ba da ba a ce ba ma'sumai bane su to la yusharri'una ma huwa khata ba za su shar'anta abin da yake kuskure bane ko lima amara ko lima umira da dalika mutlaqan saboda umar da matin da yace ko ma ba ma'sumai bane ko me tin da yace abisu to dama ba su taba umarni da abin da yake ba daidai ba an gane dan haka in dai manzo ne yayi umarni to umarninsa daidai ne ba kuskure ba fadin Allah madauki da yace bi iznillah ai da'ar da'a ce ka ko at-ta'atu min al-muti sadiratun bi qada'illah da'an nan da za ta zama mai da'ar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana aukuwa ne da hukuncin Allah da kaddararsa ma'ana babu abin da zai auku sai da kaddarar Allah nan kun ga kamar mana ya bada fasara menene cewa ba abin da zai auku sai da kaddarar Allah kamar me yake nufi ma'ana iznin Allah yana nufin kauni ana zai iya daukar duka yawa zai iya daukar duka eh da kaddari kai kaddari kauni da kuma a kadari shar'i don an yi talakin kaddara zai dauki wannan zai dau wannan dan haka a cikin wannan akwai tabbatar da qada'i da qadar da kuma kwadaitarwa akan neman taimakon Allah da bayanin domin tunda Allah ya ce abu baya aukuwa sai da izininsa to in kana son kai abu sai ka ce ya Allah ina neman taimakonka domin shine mai bada izini ai ko zaka fahimci wannan daga fadin ba abin da zai auku sai da izinin Allah da bayanin cewa ba zai yiwu mutum ba la yumkinu lil insani illam yu'inhu Allah in Allah bai taimaki mutum ba to ba zai yiwu ba an yi ar rasul ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba umarni ne na mutum ya kafa hujja da kaddara ba in an ce yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai Allah ne bai in bai yi da'ar ba sai ya ce Allah ne bai nufi ni ba an gane yawa domin Allah shi ya riga ya bada umarni shi yasa dama fassarar da tafi anan a fassara wannan izini da cewa izini ne shar'i cewa wal ladhi yaktadi amra Allahi ko yawa ta'atar rasul wa nahya Allahi ma'siyatar rasul yawa umarnin Allah na aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shi ake nufi a wannan izini da kuma an hana ka sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukaki sai bada labari dangane da karimcinsa mai girma da kyautayinsa cewa Allah madaukaki mai kyauta ne mai karimci ne Allah baya ruwa sannan kuma da kiransa ga duk mutanen da suka aikata miyagun ayyuka cewa su tabbatar da wannan laifi cewa su masu laifi ne kuma su tuba su nemi gafarar Allah in suka yi haka to Allah zai gafarta musu shi yasa yace walau annahum idzalamu anfusahum ina ma ace da ace yayin da suka zalunci kawunan nasu dinnan aka ce su je su kai hukunci gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki suka tafi wurin tagutu da a ce ja'uka sun dawo sun zo wurinka mu'tarifina bi dhunubihi suna masu tabbatar da cewa su masu laifi ne bakhi'ina biha suna masu kaskantar da kai suna nadama akan waɗannan zunubai da suka yi fastaghfirullah kuma su nemi gafarar Allah akan abin da suka aikata wastaghfar lahum ar-rasul shi ma manzo ya neman musu gafara su sun nema su roki Allah sun ce ya Allah ka gafarta mana kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya roki Allah ya Allah ka yafe musu ka gafarta musu to da sun yi haka lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah subhanahu wataala ma'ana da ya bayyana musu cewa lalle Allah subhanahu wataala mai yawan karbar tuba ne kuma sannan mai jin kai ne ma'ana lataba alaihim da Allah ya ga ya karbi tuban su ta hanyar ya gafarta musu zaluntar kansu da suka yi ya ji kansu ta hanyar karbar tuban su ya karbi tuban su ya yafe musu ya kuma ba su tawfiki cewa su tuban domin shi tuba baya aukuwa sai Allah ya maka tawfiki zaka iya zama lokaci mai yawa kana fata kana buri ina son in tuba ina son in tuba wallahi zunubin nan ya ishe ni ina fata in tuba to idan Allah bai baka tawfiqin ka tuba ba sai kaga kana ta wannan taswifin cewa zan yi sai ka zo ka kasa dan haka Allah ya ba su tawfiqi sannan kuma ya ba su lada akan tuban da suka yi ka ji gata kai zunubi sai ka tuba to in ka tuba sai a yafe ma kuma a baka lada wannan me falala ce ko ba karamar falala ba domin me sai ina ka gano wannan in aka ce an tuban maka an karbi tuban ka ba magana ta kare ba to tawwaban kenan in an ce rahiman din me kare ne na jin kai da falala da lada kuma da za a kara maka da haka Allah mai karbar tuban bawansa ne kuma sannan mai kyautayi ne ya masa bonus ya maka bonus kari akan abin da ka nema Allah ba a neman abu a wurinsa ya baka iya shi zai baka yi shi kuma da kari saboda me yanzu me yasa aka kasa addu'a zuwa kashi biyu akwai du'a'u ibada akwai mene du'a'u masala idan kai du'a'u ibada ma'ana ibada ce ko ta zikiri ko sallah ko makamancin su a ciki ya tabammanu su'alan wa in lam tas'al ko da baka yi addu'a ba to amma sallar ta kunshi addu'ar kuma sannan bayan ka yi sallar duk abin da ake samu a ciki na falalla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ambata wanda ya sallah za a bashi kaza to sai fa ka samu saboda me saboda kai kaga kuma ka roki wannan ba kuma gashi ka samu in kuma ka roka sai mu koma kan ka'idar du'a'u mas'ala Allah cikin hukuncin sa ya sani in abin nan alheri ne gare ka ya so ya baka sai ya baka in kuma ya so sai ya aje maka shi a matsayin wani lada a lahira kayi addu'a ba a biya maka bukatar ba amma an aje maka lada ko kuma an kaddara wani abu mummuna zai same ka sai a kaddara an fasa shi ma wannan wata mece ce falala ce kullum muna faɗin wannan da maganar sayyidina Umar da yake cewa shi baya jin hammin ijaba abinda yake jin hamminsa shine addu'a ma'ana ba abinda yake yi masa wahala shi ne addu'ar ba maganar ma'ana abinda ya fi damunsa shi ne ya samu damar yi addu'a domin ya san in yi addu'a to ba ta faɗuwa ƙasa banza ba maganar amsawar ba ne domin in dai ya yi ɗayan abubuwa ukun nan za su faru ko a aje masa lada ko a kawar masa da wani mummunan abu da da zai same shi sai Allah ya fasa ya ƙyale shi alheri ne ko ba alheri ba duk yana cikin karamin Allah da judinsa Allah kara mana sai ya ce wannan zuwa da aka ce walau annahum إذ ظلموا أنفسهم عند أتي عند سكزا لنتكاون سئل جاءوك سنزومك مالن أنم في مالن عبد الرحمن بن ناصر سأليك سوى وننزوا لأك أنبتا جاءوك إن إلى الرسول سوى أجيب من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يتي مختص بحياته yake banci rayuwar sa ne rayuwar sa wacce rayuwar sa ta duniya yawa kafin tabbatar innaka mayitun wa innahum mayitun ko kafin tabbatar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ijma'in duk musulmin duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar sa ta duniya ta kare ranar litinin 12 ga watan rabi'in al-awwal ko a shekara ta 11 bayan hijira duk musulmin duniya da bai yadda da wannan ba to yana da matsala a imanin sa kun gane annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa dai ta duniya ya kare ta Allah ya dauke ransa yana da rai amma wace rayuwar ta barzakhu an fahimci abin to wacce ake nufi anan rayuwar da ake nufi ja'uka wa law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul ja'uka ana nufi fi hayatika yawa ana nufin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano ne ko ba gane bi muqtada ash-shar'i wal-lughati wal-urfi wannan shine abinda wannan aya take faɗa a shar'ance a lugar larabci a al'adance in aka ce mun je gun wane to ana nufin mun je wurin sa ya ganmu mun ganshi mun yi magana da shi a wace rayuwa a wannan duniyar ba a cikin kabari ba kun gane wannan abu wannan shine zahirin abinda Allah ke nufi a Qur'ani kuma shine wajibin a tafi zuwa gare shi a fassara duk abin da za a kawo na cewa abin nufi shine aje kabarin sa to babu wannan zancen a cikin ayatul qur'ani babu abin da za a kafa hujja da shi a cikin wannan ayar cewa ana nufin aje kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nemi istighfari a ce ya rasulullahi ka roƙan mun Allah wannan shirka ne da Allah Allah ya hana wannan ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar barzakhu ana roƙon sa a rayuwar duniya a zo wurin sa a ce ba mu kaza roƙan mana Allah ayi roƙon ruwa duk wannan an yi kuma wannan duka daidai ne amma bayan rasuwar sa babu wani daga cikin malaman musulunci sahabbai tabi'ai da aka ga sun halatta wa mutane a zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalili ingantacce a zo kabari a ce ya rasulullahi gani nazo ka neman mun gafara ko ba ka ce shi ya gafarta maka ba ka ce ya rasulullahi ka roƙan mun Allah ya gafarta mu wannan Allah ya hana wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu a rayuwarsa ta barzakhu ba a wannan mu'amalar da shi irin yadda su sayyidina abubakar da umar da uthman da aliyu da dukkan waɗanda suka rayu tare da shi sahabbai kenan ba su taɓa aikata irin wannan abu ba sun shiga cikin halin damuwa ko ba su shiga ba ba su har suka yi ta fafatawa ma har da yaƙi ya auku tsakaninsu na saɓani idan da akwai irin wannan mu'amalar tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma hai da tun wancan lokacin da tuntuni mun samu yadda za a yi magani kawai sai a je a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yaushe ma da ransa da haka kawai a je a tsaya a bakin kabarin a ce ya rasulullahi to fa ga fitina ta faru wane ya ce shine kaza wane ya ce shine kaza a ce Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo gun Abubakar ta ce a bata gado a ce Abubakar dai kawai sai ya tambaye shi a bata kokar a bata da duk yanzu na rikicin na tsinuwa ma ba a kansa duk da babu da ba zo yanzu har wani ya sa addininsa shine tsine Abubakar ya zalunci Fatima ba ko ba ku gane wani abun ba da shi ke nan sai ta yi abokan da ya ce ya rasu na kyau ga fa abin nan
abinda ka faɗa mana din nan cewa mu annabawa ba a gadan mu abinda muka bari sadaka ne yana nan ko kuwa wannan gado yana nan shikenan sai a ji murya sai magana da Zainab Abubakar ce ku je ka bata kayanta da wallahi da Abubakar ya ga da bai samu wannan kinuwar da yan Shi'a suke masa bayani ko ba haka bane to me yasa ana da damar yin wannan an Abubakar bai wannan ba tun sabanin ma da suka yi a lokacin rasuwarsa za a yi masa wanka cikin kayansa da sutura ko kuwa ya za a yi suka yi sabani suka rasa yadda za su yi sai da aka yi musu magana inda shi ne mai maganar ai da sun ji saboda mai shi ya riga ya fita daga rayuwar duniya rayuwar da ake da Allah yake faɗa ka san su masu ƙoƙarin kafa hujja da ko wannan ayar ko wasu maganganun su ce a to waye ya hana a roƙi annabi annabi ai ya fi kowa ai a koyaushe ma yana dare wannan duk tsokanci ne yau in ana zancen dalili karfa a ce na yi zagi ba zagi ba ne ina nufin rashin wayo ne dalili ake so a kawo na ƙur'ani a kawo dalili na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sahiha sabita ba sai ma ka kawo mutawatiri ba ko a had in ya tabbata duk da masu wannan zancen za su yi a babin aqida ba a amfani da ahad to ai malaman sunna suna karbar ahad ko a babin aqida da aka kawo ahad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta waɗannan zan zo maganar wasu riwayoyi da alkadi Iyad ya kawo a cikin ashfa dangane da Imam Maliku dangane da Abu Ja'far al-Mansur cewa ya fuskanci kabari ya roki Allah madaukaki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa istighfari sun kawo wannan amma wannan ba ta da isnadi Muhammad ibn Humayd ar-Razi wanda ya rusu a shekara ta 248 shi ya ruwaito kuma bai hadu da Imam Maliku da ya rusu a shekara ta 179 ba Abu Ja'far al-Mansur shi kuma 158 ya rusu daga duk zancen ba shi da kushi to amma su za ga sun dauko wannan duk sai ta kakkaro moshi a matsayin hujja wannan babu hujja kuma maganar Maliku a wannan mas'ala ma ko ta inganta neman mata dalili za a yi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga maganar Imam Maliku ba kun gane wannan zancen farko ke sannan mas'ala ta biyu da sukan kawo galibi kissar wani al-Qutbi kun taba ji ko ku taba ji ba sun kawo ta a littafan sufaye da yawa da suke kokarin nuna halaccin a zamanin yanzu mutum ya je kabarin manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi a neman mun gafara sai su kafa hujja da wannan walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir sai ai nassin alqur'ani an ce a zogun sa wai wata rana wani al-Qutbi wai yana zaune ko a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balaraban kauye ya zo ba a san balaraban kauye ba sai ya ce ya rasulullahi a gafarta mu a neman mun Allah ya gafarta mu da makamantan irin wani sai ya tafi bayan Utubi ya tafi gida yana bacci sai ya gani a mafarki manzon Allah ya zo masa ya ce ya Utubi je ka gaya wa balaraban kauye nan cewa Allah ya gafarta masa to ita wannan kissar ko isnadi ba ta da shi ballantana a bishi a gano ingantacce ne ko ba ingantacce haka kawai suke ambata su Ibn Hajar al-Haytami su As-Subki duk suna faɗa wannan kuma su ta kafa hujja waɗanda suka yi musu raddi su Ibn Abdul Hadi Dimashqi da makaman Ibn Nasiruddin Dimashqi da makamantan su da daliban Ibn Taymiyyah da su Ibn Taymiyyah duk sun faɗi wannan kissa ba ta da asali to duk sai a musu fassara da cewa menene makiya manzon Allah ai hujja za a kawo ba zagi za a yi ba yawa hujja za a kawo kamar da sahsawani a cikin siyanatul insan da yake tattauna wannan mas'ala yake cewa asali la shari'a la luga la urfi babu abin da yake taimakawa wannan kissar cewa wannan kissar tana da alaka ma da wannan ayar kwata kwata ba ta da alaka domin abinda Allah madaukaki ya faɗa shine a je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban zuwa kabarinsa daban almaji'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam la yashmal bi ayyi wajhin min alwujuh almaji'a ila qabrihi an banjon cewa a je gurinsa kwata kwata baya kunsar a cikin afradin abubuwan da zai kunsa baya kunsar cewa a je kabarinsa zuwa kabarinsa baya cikin wannan dantsan cewa akai a je gurinsa haka a je gurinsa ana nufin me lokacin rayuwarsa bayan rayuwarsa kuwa wajibin kowanne mumini in ya zalunci kansa to ya nemi istighfari tsakaninsa da Allah ya Allah ka gafarta mini ko a wannan gari yake idan ba haka ba kamar ka lazimta wa mutane duk wanda ya zalunci kansa in bai je Madina ba ba za a gafarta masa ba kuma duk duniya ba malamin da ya faɗi wannan zance ko akwai yanzu idan ka daga hannunka nan kai mai laifi ne kace ya Allah na yi istighfari kai ta istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi kai dubu duk ba za ka samu komai saboda baka je Madina ba ban ce an ce haka ba ban ce wani ya faɗi wannan amma dai wannan ma'anar ba ta cikin ma'anar ja'uka ya rage abin ba kashi wa aka ce ai ba ragewa ake volume din kuka sa yayawa sai kun bai jiran ji na yawa dan haka har malamai suke cewa kaman sa sawani yake cewa wannan in aka ce wannan lafazi na ja'uka ya kunshi almaji ila qabrihi yalzamu kenan ya zama wanda zai je gunsa shi ma a barzakhu yake ma'ana sai wanda ya mutu shi zai tafi gurinsa ko ba haka bane domin yanzu ba mai iya zuwa gunsa ya magana da shi magana ne cewa yana ji ana kawo hadisan ai ana dawo masa da ransa yana amsa sallama da sauransu waɗannan umur ne da suke aukuwa بمقتضى الحياة البرزخية وندكما ميرا يود دنيا بسنة دوانا أبنكي أو كوابا دوك وندك دنيا بسنة دعكي داو دا منزل الله صلى الله عليه وسلم عران سي أمسى سلم كوا أكوا وندى يتبقى جنية دعكي ينزو النبي صلى الله عليه وسلم دي بام العبادي إدم متم عن بنيشي متعنى نسك بنيشي سنجيو سنة تخوها ya bamu labari annahu yasma'u qara'an alihi yana jin takun takalman su ko to shin su wanda suke wajen su ma suna jin yadda yake ji babu mai ji ko saboda me saboda rayuwar mu da tasa daban shi a barzakhu yake Allah ne ke isar masa da sautin ba lalle ya zama cewa da kunnansa na duniya da muka san shi da shi domin an zare rai yanzu baya tare da shi waccan rayuwar wata iri sai irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin rayuwar shahidai suna nan a cikin aljanna suna yawo fi hawasil tsairin ko a cikin makoshin abin nan tsuntsaye kurra kuraye suna yawo a cikin aljanna wannan duk labarin ne barzakhu ne yadda abun yake aukuwa ba mu san hakikarsa ba to haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin kabarinsa na'am ya tabbata rayayye ne rayuwa wacce iri amma ta barzakhu
irin rayuwar da shahidai suke yi wa afdal tunda ko huwa afdalu min ash-shuhada'i tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne shahidi to ne duk mun yarda da wannan amma cewa ana mu'amala da shi irin mu'amalar ta duniya ka tashi ka je yanzu irin dan wasu yahudawa ko a talmud na da babu labari wani malamin yahudawa yana cewa su za su je wurin mutumin da ya mutu sai su tambaye shi ai na ka boye kaza da kaza da kaza sai ya gaya musu sai su dawo sai a je wurin sai a dauka wannan kuma duk ƙarya ce ta malaman su da dan su halatta wa mutane ko su girmama kansu a gun su su nuna cewa su suna mu'amala hatta da mutattu a tarihin dan adam kakkaf ba a san wannan ba sai masu harka da aljanu da tsafe-tsafe da makamancin wannan amma normal mutum musulmi baya mu'amala da wanda ya mutu kuma babu wanda ya isa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba lafazin mutuwa haka Allah ya amfani da shi a cikin alqur'ani ba rashin ladabi bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am annabi sallallahu alaihi wasallam muna faɗa ya rasu a ce ya faku ko ya mutu duk girmamawa ce a faɗi wannan saboda ana ga lafazin mutuwa kaman an masa rashin ladabi to amma tun da yake a cikin alqur'ani ni ban yadda a cikin alqur'ani akwai lafazin da Allah zai amfani da shi akwai rashin ladabi a ciki wanda yake daukar lafazin alqur'ani shine yayi wa alqur'ani rashin ladabi an fahimci irin waɗannan abubuwan ku daina gudun su kawai saboda irin wannan amma fa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin kuma ai masa maganganu na galabi irin yadda zaka yi wa dan uwanka ko wani mutum wanda ba shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kar ai masa magana ko ai magana a kansa magana da zata nuna rashin girmamawa amma abinda nake nufi lafazin mutuwa lafazi ne shar'i ba zagi bane ba kaskantawa bane idan akwai zagi ko kaskantawa a ciki to Allah ba zai amfani da shi ba kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba abin kyama ba ne duk abin da Allah ya amfani da shi ya fi ka sanin tsarkin lafazin da zai amfani da shi tuhumar wannan lafazin matsala ce ku kyale wannan maganar mu dawo kan siyakin maganar babu dalili kuru-kuru a kan cewa abin da ake nufi da wannan aya shine mutum ya tafi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman masa gafara a gun Allah cewa a je gurinsa ai shi ya karfafa mana wannan magana cewa ana nufin lokacin rayuwarsa ko ba haka bane domin in yana da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yaron da aka haifa ma a gari a zo da shi wurinsa ya masa addu'a neman tabarruki ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka komai yana da albarka an gani idan ana roƙon ruwa a zo a ce ya rasulullahi kai ne annabin Allah ka daga hannu ka roƙi Allah ka roƙan mana Allah ayi ruwa kuma ya daga hannu ya roƙa kuma Allah ya zubo da ruwa yana hutuba kafin ya sauka girminsa har ya jike da kuma ba ko gajimare waye mai wannan Allah ne yawa manzansa karama da mu'ujiza da aya to amma bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba a cewa mutum ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan ma'anar ta rayuwar duniya da ana haka to wallahi da Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da su sauran manyan malamai duk da mun ga sun fahimci wannan zance wacin kissa ko ta ashafa ba ingantacciya bace da haka a aje ta da maganar Imam Malik haka nan wannan maganar Qutubi babu zancen inganci a tambayi malaman hadisi duk sun san haka haka ke nan magana ta ila ta kai haka kissar utubi la mahalla laha a wannan aya an faɗi wannan ja'uka saboda dama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa karin falala ne wajen neman gafara a wurin Allah saboda me addu'arsa ita kadai abin nema ce kai yanzu da kai addu'arka inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai da kai taka a gida da ka je gun annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullahi a roƙan mun Allah kaza wace ce ta bugarkuwa kuci mata kalita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta to abinda ake nufi da wannan umarin sun maja'uka a rayuwarsa ba bayan mutuwarsa ba to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake wajibin kowanne musulmi shine me ya yi istighfari, ya roƙi Allah, ya gafarta masa, ya tuba ga Allah a duk inda yake a duniya. An gani? A ko'ina a cikin gidansa, a masallacin garinsu, duk inda ya aikata, ko ba a nan ya aikata laifin ba, to ya nemi gafarar Allah a duk inda ya samu dama. In zuwa ya yi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin umarni ya je ziyara kabarin manzon Allah sun ya daga hannunsa ya ce ya rasulullahi tunda Allah ya ce walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka to gani nazo ya rasulaka wannan saba wa fahimtar sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma fahimta ce ta bid'a tsakani da Allah yauwa malaman musulunci can na baya babu wanda ya fahimci wannan na'am kace muta'akhiruna min al-fuqaha'i kamar da mallam ibnu taymiya ya ambata su suka fahimto irin wannan kuma fahimta ce wanda take gurguwa an gane gurguwar fahimta ce la yadullu laha la al-kitabu wala sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba kaskanta darajar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba rage masa ikon da yake da shi bane a'a tabbatar da cewa abinda ake ganin yana da damar yayi shi anan to Allah bai nuna yana da damar yin wannan abu cewa ka je ka ce neman maka gafara ya neman maka gafara yana cikin kabarin sa kai kana rayuwa duniya shi yana barzakhu wannan abun babu shi an gane wannan abu wato matsalar da take faruwa ya ƴan uwa musulmi ita ce su masu bin hanyoyin musamman sufaye dai da kuma sauran masu bid'a abin tausayin dangane da su shine karime-karime don su tabbatar da wani abu da suke so ya tabbata wallahi in wannan abun ya tabbata da dalili shar'i qat'i la ihtimala fihi menene mutum zai cutu da shi in ya ce aje ai babu ko baka bane babu abinda zaka cutu dan ka ce ayi abinda ya tabbata ina ce yanzu duk zancen da muke abinda ya tabbata abu kaza ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to in ya ce yana nan shi ake nemi bai ce ba ba a shar'anta ba shikenan sai a bar shi an gane wannan nan can yau da haka manzo Allah sun yana nan da darajar sa da girman sa kuma rayuwar barzakhu yana cikin ta to mu kuma da muke duniya yadda su Abubakar basu mu'amala da shi suna rayuwar duniya shi yana barzakhu su yi mu'amala da shi ta tsakanin mai rayuwar duniya da mai barzakhu ba to haka ba za mu yi ba haka za mu hakura an fahimci abu mu nemi gafarar mu daga Ubangiji mu yi addu'ar mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba za a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ba mai iko a kansa sai Allah ba amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da iko a kansa a rayuwarsa lokacin da yake da rai an nema ya bayar an nemi abun duniya ma ya bayar an nemi addu'a yayi kuma an ci nasara yayi magana yanzu irin abubuwan da ake so a samu warwarewarsu kamar da na ambata da hukunce-hukunce na shari'a da abubuwa da aka zo da su ake aiki da su har sahabbai su yi sabani a tsakaninsu akan matsaloli na fiqhu inda ana wannan wallahi da yanzu duk duniya ba sabani ko za a samu wani sabani ai magana mai sauki ce kawai sai a biya ma kudin jirgi kawai sai a tafi jirgi ya rasulullah mai hukuncin kaza ko ai da ana yin haka wallahi da an ji daɗi da duk duniya mun zauna lafiya wallahi duk sabanin nan tsakanin su wane da su wane da wane ba ya bin wane sallah da rikicin kaza da kaza da kaza duk da babu shi kowane shehi zai tafi gun annabi na annabi baya ƙarya kuma maganar sa ɗaya ce ba zai gaya wannan kaza wannan ma a gaya masa kuma wani abu daban ba kana jin wannan to ka san dole akwai ƙarya a wani kuma wallahi annabi baya ƙarya zaka in ka ji wani ya zo ya ce an ce masa kaza wani kuma ya zo ya ce an faɗi ma wani abu daban to an san su suka yi ƙarya to duk din ai maganin wannan dama ya roki Allah Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ko la taj'al qabri eidan ko yukthar at-tirdad ilayhi inda za ai ta yawan zuwa a zo ai ta neman wani abu na duniya a gunsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi daga wannan kun gane nan jan ko ba ku gane abin da ke nufi ina da damar tambayar sa irin waɗannan tambayoyin kuma har a ga amsa da shike na tubalatina kissar ufibi ma asali mai cece in ma da ta inganta sunanta fa mafarki kuma utubin nan ma ba a san waye ba an ce me dama a arabi aka ce ba a faɗi sunansa ba waye da waye suka haɗu waye ruwaito kuma wannan ma an ce zai iya zama a kowane zamani wasu suna da wata shubha ganin Ibn Kathir ya ambaci wannan kissar utubi din amma ba inganta ta yi ba ba inganta ta yi ba irin abin da wasu ne suka faɗa ya ambata da kuma abubuwan da suke cikin littattafan tafsiri nawa ne wanda ba su da asali shi ambatan magana a cikin littafi ba shi ne hujja ba na san dai ɗaliban ilimi ai duk kun san wannan amma na san agun mutane da yawa da ba su san ba zan ce ba su sani ba amma dai wasu usus na ilimi sun jahilce su musamman dai masu ɗora abubuwansu na addini da atsifa da sufaye musamman za ka ga waɗannan irin abubuwan sun dame su kuma su ba hujja ne da su a kai ba sai a ce to waye ya hana ai ba zancen hanawa ake ba ko to me yasa ba zai yiwu ba duk ba zancen ba zai yiwu ba ake da ya yiwu kuma ya tabbata an samu dalili mai tabbatar da cewa ya yiwu alal ra'si wal aini da duk mun sallama amma zancen da ake wannan kissa ƙarya ce ba ita za ka ko kawar da mutum zai shi ne ya kawo tabbacinsa an gane sannan kuma sai a zo a kalli daga manzon Allah aka ruwaito ko daga waye waccan ta farko ta ashafa ta Imam Malik bata inganta ba to in mutum ya ingantar da ita ma ta tsaya kan cewa maganar Imam Malik ce abinda maganar za ta samu shi ne a ce ta kai matsayin a iya kallanta a yi saɓani a kan matsala amma ba ta zama hujja ba shi ko utubi da ba a san waye shi ba a arabi ba a san waye shi ba to wanda ya rubuta shi ya san yadda zai rika ne shi kenan ko ba ka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta waɗannan matsaloli suna da sauƙin a fahimce su amma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya horewa a fahimci ina ne muka tsaya akan wannan dace cewa wannan maji'i zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi rayuwarsa ne domin siyaƙin haka yake nuni siyaƙi yana nuni haka ne saboda kasancewar istighfari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama a nemi in ba a rayuwarsa ba ba zai yiwu ba amma bayan mutuwarsa to ba a neman komai a wurinsa sallallahu alaihi wasallama abin da ake nema na ko na yi maka addu'ar ko na abin duniya ba a cewa ya rasulullahi ba ni kaza kai kana duniyan nan shi yana kabarinsa wannan abin bai halatta ba malam yace bal zalika shirkun kai wannan shirka ce da Allah ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko din ana wani magana duk sai ku wani tsifku shuru tsoro kuke ne kun yarda da nan ko ku yarda haka magana take saboda wannan sufayen sun rikita wa mutane addini wallahi wai fadan wannan sai ya zama wani abu da sai mutum ya rika jin wai kamar ya rige wa annabi daraja wallahi ku daina wannan abin nan musulunci yana nan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau shine duk abin da aka ciso cikin sa kuma Allah madaukaki zai bayyana wa al'ummar musulmi a gane shi yau ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu yana cikin kabarin sa kace ya rasulullahi ba mu wani abu wannan bai halatta ba ba saboda ba shi da daraja ba saboda ba zai iya ba a yanzu me yin wannan shine rabbus samawati wal ardi kuma wa huwa hayyun la yamutu an fahimci wannan abu to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tauhidi ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك